الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 14 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1438 wanda yazo tara ga watan 6 2017 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 49 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
الله سبحانه وتعالى أولا آية 49 cikin suratul baqara ya fara bayyana mana irin ni'imomi da yayi wa banu isra'il daga cikin waɗannan ni'imomi akwai tseratar da su matakai har guda uku mataki na farko tseratar da su daga azabtarwa da bautarwa irin na fir'auna mataki na biyu tseratar da su daga mummunan mulkin fir'auna ta hanyar jefa shi ko halakar da shi a cikin ruwa da kuma halakar da su ko kuma tseratar da su daga abokan gaba waɗanda za mu ji bayanin yadda ta kashe a can gaba to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana tuna ma banu Isra'ila wannan ni'ima yace wa id ku ambata yayin da najjaynakum na tseratar da ku min ali fir'auna daga bataliyar fir'auna yasumunakum su'al azab suna kwankwada muku mummunar azaba yudhabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza ويستحيون نساءكم سنا برن ايانكو ماتا وفي ذلكم اتكن ونن سيرتروا بلاء اقوي نئما من ربكم دغا الله محل چنكو عظيم ميجرما وفي ذلكم اتكن ونن عذابا دا فرعون يكي دن انامكو دا ينك ايانكو مزا دا بوتر دا ايانكو ماتا بلاء اقوي جرباوا min rabbikum daga Allah mahalicinku azimun mai girma domin shi ta kalmar bala ana fassara ta da ma'anar ni'ima, kuma ana fassara ta da ma'anar bala'i da tashin hankali. Wa nabluhum bisharri wal khairi fitna, kenan ibtila'i zai iya zama bil khairi, shine a baka abinda ake so kai godiya, zai iya zama kuma bisharri dan a jarabce ka da abinda zaka yi hakuri. Dama mutum yana bauta tsakanin abu biyu ne, ko dai a bashi ko a yi masa ya gode, ko a hana shi ko a jarabce shi yayi hakuri. To haka shi yasa aka fassara bala'un anan, ko dai yana komawa kan irin dangogin azabar da shi Fir'auna da bataliyarsa suke ɗanɗanama wato mutanen annabi Musa, da kuma yanka ƴaƴansu maza da bautar da wanzar da ƴaƴansu mata. To Allah ya ce a cikin wannan akwai jarabawa idan yana komawa kan azabar da aka yi musu. In kuma yana komawa kan inja din tseratarwar, to yana nufin wata ni'ima ce mai girma daga Allah ya tseratar da kai daga wanda ya fi ƙarfinka. To anan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abubuwa kusan guda huɗu ko biyar. Na farko, iz najjaynakum, lokacin da na tseratar da ku. Ashe a tseratar da kai daga abin tsoro, ko a tseratar da kai daga bala'i, ko a tseratar da kai daga musifa, ko a tseratar da kai daga tashin hankali, ko a tseratar da kai daga maki, ko wani abu da kake tsoro zai same ka, wata ni'ima ce babba. Shi yasa zamu ga Allah ta'ala yayi ta wannan da sigogi daban-daban, kamar can cikin suratul Dukhan aya ta 30 ita walaqad najjayna bani isra'ila min al-azabil muhin, haqiqa mun tseratar da banu isra'ila daga azabar wulakanci. Sai ce min fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifina, mun tseratar da su daga fir'auna wanda shi koli-koli lamba ɗaya ne shi a cikin masu barna. Sannan Allah ta'ala ya sake maimaita musu wannan a cikin suratu Ibrahim aya ta 6, ita wa iz qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi alaykum, annabi Musa alayhi salatu wassalam yace wa mutanansa ku tuna ni'imar da Allah ya muku, iz anjakum min ali fir'auna, lokacin da ya tseratar da ku daga bataliyar fir'auna, yasumunakum su'al azabi, suna ɗanɗana muku mungunyar azaba. Sai ce wa yuzabbihuna, nan ya nuna kenan ɗanɗana musu mugunyar azaba yana da bambanci da kuma yanka ƴaƴansu maza da mata, tunda an yi atafi bilwa wal atfu yufidul mughayira. Wasu kace da haka azabar ta zama biyu, bautar da su da azabtar da su wani abu ne mai zaman kansa. Yanka musu ƴaƴa maza da kuma barin mata shi ma wani nau'i ne na azaba, tunda anan cikin suratul Baqara Allah bai sa wau ba. Sai ce wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna, sai zama anan yasumunakum su'al azab kama shine fassara yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum, ya zama kama abu ɗaya ne kenan. Nan kuma Allah ta'ala sai ce yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Sadaka sai zama an dangana ko an bambanta yanka musu ƴaƴa maza da wanzar da ƴaƴansu mata da kuma ɗanɗana musu mugunyar azaba, ya zama daban-daban. Wasu malaman kuma suka ce kowanne zai iya zama wato dai an dangana musu azaban ne wato iri ɗaya, duk kuma aka fassara ta da wannan. Sannan haka nan a cikin wato cikin suratul A'raf nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tuna musu wannan ni'ima, yace wa iza anjaynakum min ali fir'auna, ku ambata lokacin da na tseratar da ku daga bataliya ko rundunar fir'auna, yasumunakum su'al azab, sai ce yuqattiluna, can yuzabbihun nan yuqattilun, suna karkashe abna'akum ƴaƴanku maza, wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Dan yace ya bani isra'ila, wannan kuma a cikin suratu Taha aya ta 80, yace ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum, ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imar da na yi muku na tseratar da ku daga maƙiyinku, وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المنى والسلوى kena ashe a tseratar da kai daga wani abu da kake tsoro ko daga makiya ko daga mahassada ko daga mamugunta ko daga maketata duk wannan ni'ima ce ta Allah shi yasa sauran annabawa ma Allah yake ga mana irin wannan tseratarwa yace walan ma ja amruna najaina hudan wallazina amanu ma'ahu falan ma ja amruna najaina salihan wallazina amanu ma'ahu walan ma ja amruna نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث هناك ونن نئمة الله إيرتد دكي دقى أبندا زي تشوتد دكي كوكما يا سامد مكا أبندا زي أمبانيكا تسي الله تعالى دقى وايت إيرتد دسو wannan tseratarwa da ake tuna musu a bakacin ni'ima sai yace min ali fir'aun wannan ya faru ne min ali fir'auna daga wato bataliyar fir'auna anan Allah ya dangana mummunan abun zuwa ga bataliyar fir'auna ba zuwa ga fir'aunan kai tsaye ba me bambanci tsakanin a jingina ma fir'auna aiki ko kuma a jingina wa bataliyar fir'auna aiki wanda Allah ya kira su ali fir'aun al asalin kalman al daga ahlu ne saboda makharaj na hamza da ha yana cancan aqsal lisa aqsal halq qaribun min aljawf daga nan ha da a suke fitowa saboda tunda suna da mafita daya idan suka hadu ana da hanya biyu ko dai ya zama shi alif din sai zama maftu ha din ya zama maskun saboda haka sai a ce aha ko kuma ai tashilin shi ha din sai koma a sai a ce alu kenan da alu da ahalu kusan ma'anar su daya abinda ahalu ko alu yake dauka a larabci dan anan an ce alayan fir'auna kuma a ciki matarsa bata shiga ba domin ita mumina ce kamar da Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan وهزنا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فالتقطه آل فرعون إن أنت آل متن ينأوك معنوني بير دقا تكين معنسا كي كانكا ba tare da kowa ba kai kanka mufrad sindil din nan kai kadai za iya kiran kanka alayan kanka domin kai dan da tsatsan da ke karkashin ka kai ma alayan kanka ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da wannan hadisin bukhari da yace laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud ali daud ai dauda nafsuhu ana nufin dauda shi akan kansa aka bashi sauti shi Abu Musa al-Ash'ari an bashi dadin murya kamar yadda aka bawa Annabi Dauda amma sai Annabi yace laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud kaga bai ce Dauda ba sai yace ali daud wanda ana nufin daudan akan kansa sannan na biyu matanka ba tare da kai ba su ma ana iya kiran su alayanka kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari nana Aisha tace inna alu muhammad lanam kusu shaharan aw shaharaini ma yuqadu indana nar tace mu iyalan annabi tana nufin matansa mukan yi wata guda mu shiga wata na biyu ba tare da an dora girki a cikin gidanmu ba sai ai wata biyu a gida annabi ba dora girki ba yanzu kai kai wa aure matarka akai sati ba dora girki ba ai akalla ba ma yaji ba habbar kono za ta yi ta tafi gidansu saboda haka sai sahabin ya tambaye ta to me kuke ci kuke rayuwa tace dabino muke ci mu dan kudurwa kaji matan annabi masu hakuri dabino muke ci mu kudurwa sai tace alu muhammad kun ga anan matansa sun zama alayansa a fassara ta biyu sannan na uku ƴaƴanka da zuriyarka ana iya kiransu alayanka muna Allah ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin, ala Imrana alal alamin, ala Ibrahim zuriyarsa kenan, ala Imran zuriyarsa kenan, wanda shine mahaifin wato Maryam. Saboda haka anan kalman al ta zo da ma'anan zuriyar mutum da ƴaƴansa. Sannan alu takan zo da ma'anan mabiya, mabiyanka. Mai da Allah ta'ala a can ya gaya mana cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab. Suwaye ala fir'auna? Mabiyansa, bataliyarsa, rundunarsa, ƴan koransa, ƴan jam'iyyarsa, ƴan kungiyarsa, masu ra'ayi irin na fir'auna da fir'aunanci. Suraka duk sun shiga ciki. Kun ga anan al ya zo da ma'anan mabiya. Isa Allah ce min matalaka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu almalaika. Mun ce wa ala Yaqub illa ala Lutin najainahum bisahab. Aw ala Imran ala al'imalu ala Dawud shukura yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Daka wannan shine ma'anonin yadda aka yi amfani da kalman al, wanda yake nufin daya daga cikin waɗannan ma'anonin guda hudu. Amma anan da shi Fir'auna da mabiyansa duk sun tattaru a cikin al din. To sai abu na uku shine Fir'aun. Shi Fir'auna wato kangararre kenan, shine shugaban kangararru. To amma an yi Fir'auna uku. Qur'ani ya ba mu labarin Fir'auna uku. Akwai Fir'aunan annabi Ibrahim, akwai Fir'aunan annabi Yusuf, akwai Fir'aunan annabi Musa. Fir'aunan annabi Ibrahim shine wanda hadisin Bukhari da Muslim riwayar Abu Hurairata yace lokacin da annabi Ibrahim ya yi hijira ya shiga Misra, to sarkin Misra na zamanin sai ya zama yana da wata al'ada, idan ka zo a matsayinka na bako ka sauka a garinsa da matarka, to idan ta yi masa sai ya kwace, sai ka haƙura a bawa sarki. Shi kuma annabi Ibrahim ya zo da matarsa Saratu, kuma su kadai biyu a lokacin suka yi imani. Shi yasa Ibnu Kasir yace to ina Lut, dinda Allah yace fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Saboda haka annabi Lut yace abin da yake nufi a wannan yanki na Masar, yace wa matarsa to ke idan mun je wannan gari an kai miki masaukinki daban, an kai ni masaukina daban, idan an tambaye ki me alakan mu da ke, ki ce ke yar uwata ce, kada ki ce ke matata ce, domin al'ada wannan gari sarkin yana kwacewa mutum mata, amma kin ce yar uwata ce zai kyale ki. Yace saboda ba ƙarya muka yi ba, domin ba wani musulmi a fadin duniyar nan daga ni sai ke, kin ga ƴan uwantakar ta koma ta musulunci ba ta jini ba. Haka aka kai annabi Ibrahim masauki, aka kai matarsa matasauki, sai ya tada sallah, ita ma sai ta tada sallah. A cikin sallar tace ya Allah, idan ka san nayo hijira saboda kai, wannan kafirin kada ka bashi nasara ko jikina ya taba. Sai aka sai ku gashi ya shigo da fadawansa, an kawo shi masaukin baki, yana zuwa sai ya kai hannu zai taba Saratu, sai hannunsa ya kambale, wato ya dawo ya tsuke, ya dawo kamar mai shayin hannu mai ciwon polio ko mai shan inna. Ya kai hannunsa dayan zai taba ta nan ma hannun ya makale, sai ya ce ke me alaka ki da wancan bakon? Tace dan uwana ne. Sai ya ce fadawansa maza, ku tattara inasu inasu, ku yi musu kyakkyawar sallama su bar garin nan, domin wannan ba mutum bace aljana ce. To shine aka yi mata kyaututtuka, aka wa annabi Ibrahim kyaututtuka, aka sallame su suka bar garin, wanda cikin ma kyautar da aka yi mata aka hada mata da Hajara, wanda wannan ne ya kawo alakar Misrawa da Larabawan Hijaz ta bangare guda biyu. Na farko gashi mahaifiyar annabi Isma'ilu alaihi salatu wassalam ba Kibtiya ce ba Misriya ce, kuma ita ta haifi annabi Isma'il. kuma ta cikin zuriya annabi Isma'il annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fito kaga sun hada jini kenan ta wannan bangaren sannan da sarkin Misra na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko masa da baiwa Maryatul Qibtiyya annabi ya maida ta sadaka baiwa ta haifa masa da sai annabi kuma ya sa masa Ibrahim sai ya sa masa Ibrahim da aka yake cewa ya sa masa sunan kakansa kenan shi sa yake cewa tsakaninmu da Misra akwai surukuta akwai kuma auratayya saboda haka kamar wato so bi kenan annabi Ibrahim ya sa Musa daka ta haifa masa da ya sa Isma'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Musa daka ta haifa masa da shi kuma sai ya sa masa Ibrahim sunan kakansa kenan to kaga wannan shine alaka su ta wannan bangare to sai fir'aunan da aka yi kuma a zamanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ma wannan a cikin suratu Yusuf kun ji kissa yadda ta kare da wannan fir'auna wanda ba faɗi wata mummuna illa tare da shi ba tunda ana an nuna a ƙarshe ya ma sauke annabi Yusuf da shi da ƴan uwansa 11 da babansa da babarsa har ma an nada shi mulki innaka al-yawma ladaina makinun amin bayan duk abin da ya faru tsakanin sa da matarsa wanda duk mun yi bayanin wannan a tafsirin suratu Yusuf Allah ya kai mu da rai da lafiya a sake bayani to saboda haka kun ga wannan fir'auna kenan na biyu to wannan fir'aunan na annabi Yusuf duk sanda Allah ya magana fir'auna wadancan duk ba a kira su da sunan fir'auna ba ayyuhal malik ake kiransa ko ayyuhal aziz aziz ko malik haka ake ta fada a cikin suratu Yusuf ba a kira shi fir'auna ba dan haka ne ma gabaki daya suratu Yusuf ba a kama sunan fir'auna ko daya a suratu Yusuf ba gashi kuma ana magana da sarkin Misra na zamanin dan haka dukkan inda kalmar fir'auna ta zo a cikin alqur'ani a gurare 74 ne gabaki daya fir'auna in an ce fir'auna ana nufin na annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda mujarradin sunansa an kira shi fir'auna sau 61 sannan alu fir'auna sau 13 wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna najena min ali fir'auna to wannan ali fir'aunan daidai fir'aunan ne da mutanansa gabaki daya kenan ya zama sau 74 aka kama sunan fir'auna to me yasa Allah yayi ta maimaita kissa da labari da hikayoyi ingatattu game da fir'auna da kuma bayar da ita da siga daban-daban da usulubi daban-daban asurori daban-daban wanda daga ciki akwai suratul a'raf an kama sunan fir'auna sautara suratul ghafir an kama sunan fir'auna sautara suratul qasas an kama sunan fir'auna sau 8 suratul yunus an kama sunan fir'auna sau 6 suratul daha an kama sunan fir'auna sau 5 suratul shu'ara an kama sunan fir'auna sau 6 suratul hud da suratul anfal ko ne an kama sunan fir'auna sau 3 suratul dukhan suratul isra suratul tahrim suratul muzammil suratul baqara suratul zukhruf wadannan surori gaba daya an kama sunan fir'auna ne sau 2 sai surori 13 wanda kowanne sunan fir'auna ya zo sau 1 tak suratul buruj suratul qamar suratul mu'minun suratul naml suratul zariyat suratul ibrahim suratul ali imran suratul haqa suratul naziat suratul ankabut suratul fajr suratul sa suratul qaf wadannan sune gurare wadanda aka kama sunan fir'auna sau 1 a wadannan surori guda 13 wannan shi ba da total sunan fir'auna sau 74 a cikin alqur'ani to wannan fir'auna an ce suna ne ko ko lakani ne na dukkan sarakunan Misra anan malaman tarihi sun jajja wasun ce eh an ce fir'auna sunan sarautan ne kamar yadda maqaukas ko ake cewa Kisra idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu wa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu kamar najashi shi ma sunan sarautan ne da sauran sarautu wadanda suke da suna kwaya daya duk wanda ya hau sarautar irin wannan sunan ake lakana masa ina jin a cikin sarakunan mu na nan ma zaka ji sunan guda daya ne a ce oba na kaza waye na kaza wanda ya mutu wani ya hau ma shi ma sunan kenan saboda akwai inda sunan sarautar ne ake duk wanda ya hau da sunan sarautar za a kira shi to sun ce shi Fir'aun laƙami ne na dukkan sarakunan da aka yi kafin musulunci a cikin yankin Misra, Misra ta tudu da Misra ta kwari, kafin a haɗe ta ce zama guda ɗaya, ko babban Misra da ƙaramin Misra, ko ta kudu da ta arewa, ko kuma mai faɗi da gajeriya. Saboda haka waɗannan wanda suka yi mulkin wannan yanki, in an tattara su, su ake kira Fir'auna. Zuwa ka Fir'auna, za ka sha mamaki a cikin labaransa da kissoshinsa, za ka ga inda ya ɗaga kansa ƙoli-ƙoli, akwai inda Allah ya taƙaice gaba ɗaya ƙissarsa a cikin su a cikin aya ɗaya, akwai kuma inda ya faɗaɗa ta har ta kai ayoyi da yawa, akwai inda ya ce inna Fir'auna ala fil ardi waja'ala ahla hashiyan yastaqifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wannan ayar gaba ɗaya, wannan shine kamar a taƙaice gaba ɗaya tarihin Fir'auna. Kaga aka ce ala fil ardi, ya ɗaga kansa, ya martaba kansa, ya ƙimata kansa, ya fankama kansa, ya wato girmama kansa, hatta kai ya ce ana rabbukumul a'ala, hatta kai ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi, hatta kai ya ce fa'u'idli ya hamanu ala tini faj'alli sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wai yana so ma yaje sama su haɗu da Allah, ya yadda annan Musa yana da ila, yana sama, shi kuma Allah ne amma yana ƙasa. Kaga tun anan ya ƙasƙanta kansa, sannan yace ba zai iya zuwa wajen Allah da ke saman ba sai an masa gini. Fa auqidli ya hamanu ala tini, kun ga wannan fasaha ce ta ginin zamani, wato a sami laka a yi bulo da ita kuma a ƙona shi, sai me, sai ƙarfi. Saboda haka irin wannan ginin na bulo, Fir'auna ya fara wannan gidajen masu hawa 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 hawa, amma shi nasa na sabo ne, ba na kasuwanci ko kwana ba, cewa zai je wajen Allah. Fa auqidli ya hamanu ala tini faj'alli sar'an, kai mun dogon gini, da alli attaliu ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba, duk yake da alli ablughul asbab asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa, yana so yaje tarar da Allah ayi ta takare. Shi yasa yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kuma yace ana rabbukum al'ala, sannan yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Duk wannan sako da tabargaza da Fir'auna yayi da daga kansa fiye da kima, Allah ta'ala ya nuna masa bai isa ba, domin an ce dalilin wannan sako na Fir'auna da Allah ya ce su munakun su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Malamai sun kawo labarai da kissoshi masu tarin yawa da suke nuna me dalilin da yasa Fir'auna ya mayar da banu Isra'ila yake yanka musu ƴaƴa maza yake barin mata. Fa an ka labarai da dama, daga cikin labaran an ce yana da wani boka da yake yi masa tsafi, to sai kamar da dama masu tsafi duk shekara akan yi duba a gano wa sarki yaya wannan shekarar take, fara ce ko baka ce, doguwa ce ko gajeriya, tana dauke da alheri ko tana dauke da sharri. Bokaye da masu afa da masu bincike suka binciko sarakuna wannan, to sai aka ce masa a cikin binciken da aka yi an gano za a haifu wani yaro wanda kuma wannan yaro zai zama shine dalilin salwanta Fir'auna da gwamnatinsa. Bokan ya gaya masa haka. Wannan labarin ba wai Qur'ani ne kawo shi da sigan haka ba, ba kuma hadisai ingantattu ba, labarai ne irin wanda aka rawaito daga banu Isra'il. Malamai kuma sai karɓe shi suka sa shi a cikin tafsiri, cewa watakila ya zama wannan shine dalilin. Amma dai Allah bai gaya mana dalilin da yasa yake azabtar da su din ko yake kashe su ba, amma an ce dalilin an gaya masa cewa za a haifi dan da zai kawo ƙarshen mulkinsa. Sai yace to shi yasa wani malami yace in ban taba ganin kidahumi wawa sakarai mara hankali ba irin Fir'auna, idan abinda bokan nan naka ya faɗa gaskiya ne, to me amfanin ka yanka yara, tunda ka yadda gaskiya ne kaga zai faru kenan. Idan kuma ka ƙaryata bokan baka yadda ba, to me amfanin kuma ka yanka yara tunda ƙarya yake yi, kun gane? Yace wannan kisa in ta tabbata to tana nuna sakarcin Fir'auna. da rashin da kidahumancin sa da sususancin sa da shashancin sa da sakarcin sa yace domin idan bokan nan naka ka yadda da shi a bisa abin da ya binciko gaskiya ne kaga ko ka kashe ayyan ko baka kashe su ba abin da kake gudu su ya faru idan kuma ba gaskiya bane ka karyata shi kaga baka da bukata ka kashe kowa tunda dama labarin kanzan kurege ne amma da yake Allah yana so ya nuna Fir'auna kashe yara dan siyakin ayoyin ya nuna kamar wannan kissa tana da asali wanda ba a kawo ta alqur'ani ba amma siyakin ya nuna da zuwan annabi Musa gidan Fir'auna duk yana nuna cewa akwai wani kishin na wannan kissa domin kaga ai wanda yake son ya kashe ɗaya ne tac shine Musa to amma ga annabi Musa kuma Allah yana so ya nuna Fir'auna abun fa da Allah ya kaddara zai faru sai ya faru Bahaushe yana da wata karin magana yace ko ana dakawa a turmi me raban ganin baɗi sai ya gani ka ku sai da ake daka a turmi to kaga dai ƙarshen yadda da kaddara kenan cewa ko za a saka ka a turmi ayi dakan daka eh to sai in Allah ya sa zaka ga baɗi sai a gama dakan nan kaf ta ƙarya ba ta same ka ba saboda haka sai Allah yake so ya ruda Fir'auna abinda Allah ya kaddara ho ba za a fasa ba dan da kake so ka kashe kai za ka rene shi dan da kake so ka kashe a hannunka zai girma dan da kake so ka kashe a gidanka zai girma dan da kake so ka kashe abincinka zai ci kuma kai za ka rene shi kuma kai ne ma marikin sa kuma hakan aka yi duk da ya gama kakkashe yaran sai Allah ya mahaifiya annabi Musa bishara ya bata umarni biyu ya mata hani biyu ya bata bishara biyu ya kuma wato bayar da labarai guda biyu da aka haifa annabi Musa hankali ya tashi domin an ce masu yankan suna kan hanya saboda haka sai Allah ya kwantawa da mahaifiya annabi Musa rai yace wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين هدو وابنا آية قداتي أما أتكنت أكوي لاباري بيو أتكنت أكوي أمرني بيو أتكنت أكوي حني بيو أتكنت أكوي بشارة بيو أبو بوا تقص أتكن آية آية Na farko wa auhayna ila ummi Musa wannan labari ne an arbi'ihi ki shayar da shi umarni ne fa idza khifti alayhi wannan labari ne fa alqihi fil yamm ki jefa shi a ruwa wannan ma umarni ne wala takhafi wannan hani ne wala tahzani wannan ma hani ne inna radduhu ilayki wannan bishara ce وجائلوه من المرسلين شي باب شارني saboda haka ki jefa shi a ruwa kuma kace ji tsoro in ba Allah ba wa zai ce a jefa da a ruwa kuma ka ji tsoro saboda yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni duk wanda ya ga Musa sai ji yana son sa da haka da aka tsinto shi aka kawo wa matar Fir'auna her excellency eh masu fada a ji kenan tace la taqtuluhu asa an yanfa ana aw nattakhizahu walada kakku kashe shi han dauko wuka sai tace a banda wannan wannan naha excellency ne sai mai kuma la taqtulu la taqtulu ka sai fadawa la taqtulu ka a taba wannan ka a taba wannan ranta ya dade ta ce banda wannan shikenan har Fir'auna ma ya bi ah shi din me mata malan wasa ne asa an yanfa ana aw nattakhizahu walada eh la yashurun musan shine musan da ake ta so a yanka ba saboda kun ga a can sai Allah ya gaya mana wato wannan da kai tashi a gidan Fir'auna anan ya ci kuma ma dan wani abin mamaki da kwantar da hankalin mafiya annabi Musa da Allah ya ce inna raduhu ilayki ba wai dogon dawowa bane nan kusa ne sai Allah ta'ala ya haramta wa annabi Musa ya karbi nonon kowa da aka kashi gidan Fir'auna to tunda jariri ne dole a nemo masa mai shayarwa. Aka nemi dukkan matan da suke gidan Fir'auna wanda ake jin suna da nonon da za su shayar da Musa, duk wacce ta zura masa nonon ta sai furzar na baba sai yake so. To dama ta yi dabara ta ce wa ƴan uwarsa, bi shi a baya ki ga inda zashi. Wa qala li ukhtihi qussihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Da haka da ta ga ana ta kokawan nemo mai shayarwa, ita ma da yake wayayya ce, shi yasa addini wayewa ne a cikinsa. Ba ta ce la ai dan uwana ne, sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ha inda Qur'ani wa malam, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Allah ce faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'adallahi haqq wa lita'lama anna wa'adallahi. Menene alƙawarin Allah? Inna radduhu ilayki, sai ce faradadnahu, an cika alƙawari ko? Ila ummihi, inna radduhu ilayki faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'adallahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun. Musan cewa Allah haka yake ba, da haka Fir'auna ya rike shi ya girma, shi yasa ma yau Musa gori yace alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Fir'auna yana kafirta mutane, Allah kafirta mutane yayi sauki, wai wa anta min alkafirina. Wa Fir'auna yace ba mu muka rene ka a gidan nan ba, alam rabbika fina walidan kana kankani ka taso a hannuna, ashe gori ba dabi'ar mutanen kirki bane, su Fir'auna ne suke mutane gori. Alam rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin, ka zauna shekaru a hannunmu. Fa alta fa'alataka allati fa'alta, ka aikata abinda ka aikata, wa anta min alkafirin, kana cikin wanda suka kafirce mana, tunda shi yana ga shi Allah ne yana ga an kafirce masa. Qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa faraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin waj'aluhu min al-mursalin, yace waj'alani min al-mursalina. Ashe duk wani gwagwarmaya da aka yi da annabi Musa da fitarsa da kashe wannan mutumin da zuwan sa gari da auren da yayi da sadakin da ya biya na shekara 10 yana kiwo da dawowarsa da kaza, duk wannan Allah ya tsara za a yi haka, kuma Musa ba zai mutu ba sai ya cika wannan aikin. Saboda haka wannan shine Fir'auna, yasumunakum su'al azab, yana dandana muku azaba iri-iri. Wannan yasumunakum su'al azab an ce lokacin da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam mun ce shi ya kai banu Isra'ila cikin Misra, lokacin da ya wuce an ci gaba da girmama su ana mutunta su, sai da wani sarki ya zo ya ga suna ta haihuwa suna ta yawa, sai wannan sarki ya dau mataki cewa bai yadda ba, bai aminta ba a ci gaba da girmama baki. Kun ji ashe rigima da baki ta nan ta fara. Shi Fir'auna sune yan kasa, sune kibdawa, su ko banu Isra'ila sune baki. Gashi sun zo sun kama noma da kiwo da sana'a, gashi ana fitar da mutanen kirki daga cikin su da sarakuna, sai yan kasa suka tada bore. Shi yasa yace yuridu an yukhrijakum min ardikum famaza ta'murun inna hadha la makarun makartumuhu fil madinati liyukhruju minha ahlaha, yadinga zuga mutane akan kishin kasa da kuma koran baki, cewa wannan wani makinci suka kulla domin su kore ku daga kasar ku, su fidda ku daga kasar ku. Menene yadinga zuga mutane kasar ku kasar ku kasar ku? Saboda ya tayar da mabiyansa akan su yaki annabi Musa da mutanansa. To shine sai aka hana cewa a daina ba su mulki, a daina ba su manyan mukamai, a daina barin su suna kasuwanci suna samun kuɗi, a maida su sune laborori, sune masu aikin ƙarfi, sune masu aikin wahala. Dan an ce lokacin da Fir'auna yake ta yanka mutanen, sai su manya-manyan garin masu fada a ji masu ruwa da tsaki a gwamnatin Fir'auna suka hadu suka ce masa, to in ka kashe duk mazan gaba daya zamu wayi gari fa ba masu mana wanke-wanke da wanki da mana aiki a gona. Dan haka wannan shekarar duk wanda aka haifa a wannan shekarar ka kashe shi, shekara ta gaba kuma duk wanda aka haifa ka kyale shi, wannan shi ma yana cikin abin da aka rawaito daga Qisas na Banu Isra'il cewa ya dinga ba da fashin shekara shekara domin a dan rage wasu shi yasa aka ce a shekarar da ba a kashe wanne aka haifi annabi Haruna a kuma shekarar da ake kashe wanne aka haifi annabi Musa to da ka sai zama wancan shi ya sha saboda lokacin ba a kashewa aka haife shi shi kuma wannan a lokacin da ake kashewa aka haife shi sai kuma Allah ya kare shi bai zama cikin wadanda aka kashe ba to da haka wannan shine wato mugunyar azaba da aka dinga dandana musu shi yasa suke cewa uzina min qabla an ta'tiyana wa min ba'd ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malun suka ce ya Musa mu muna ga ana tai mana azaba kafin ka zo Fir'auna ya tsananta mana bayan zuwan ka ma abin bai sauki ba shine yace ku yi hakuri kamar yadda Allah ya faɗa wa nuridu an numakkina wa nuridu an namunna alal ladzi nastudifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun saboda haka Allah yace su kwantar da hankalinsu za a halaka fir'auna za a dauki kasa ma ba iyanan ba za a danka musu a hannunsu saboda haka shine aka fassara da yasumunakum su al'azab yana dandana muku dangogi na azaba yana taya muku azaba zabbihuna abna'akum yana yanka ƴaƴanku ashe idan mutun ya saka kai ta'addanci in an tashi sai a ce kai ma kai kun ga anan zabbihuna da umarnin wa suke kashewar da umarnin fir'auna shi yasa wanda aka tura izin ba a sa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqaraha sai ce fa aqaruha mutum daya ne yaje ya kashe taguwar amma tunda da goyen bayan mutanen garin yayi sai Allah ya ce su gaba daya suka taru suka kashe ta daka daga wannan kisa malamai suka yi istinbadin idan mutum yace je kaka kashe wani ko yace je kakai ta'addanci to da kai da shi duka za dora malaifin shi yasa aka ce idan babanka ya sa kakai ta'addanci yace ka kashe wani ko ka nakasta wani to anan tunda wajibi ne kai wa babanka biyayya sai a kama baban naka a kashe shi sakamakon sa ka da yake kashe wani kai ba za ka kashe ka ba haka nan idan miji yace wa matarsa kashewa ne tunda dama ai an ce mace ta bi mijinta ita kuma sai ta dauka hadda wannan a ciki sai ta je tai wannan kisan to mijin nata kawai za a kashe haka nan wa sai ya ce wa kaninsa kai in ga kanin so kawa ne sai ya ga tunda wanta ne bari yayi sai yayi to wan za a kashe amma abokinka sai ya ce rike mun wani in kashe shi kaga ai ba wajibi ne ka ba abokinka ba ko sa'anka sai ka rike shi ya kashe ko ku biyun za a kashe ko yace in ga wukan nan kashe shi to da shi da ya sa ka da kai da ka kashe duk ku biyun za a kashe to da kashe yasa nan da ya zama mutanen fir'auna sun yanka maza na ƴaƴan fir'auna ƴaƴan banu isra'il da Allah ya tayi sai ya dangana aikin zuwa ga alayen fir'auna ba fir'aunan shi kadai ba yace dukkan mabiyan fir'auna da ƴan majalisarsa domin fir'auna duk da fir'aunancin nan da yake fa yana da majalisar koli yana da majalisar sanatoci yana da majalisar dokoki shi yasa lokacin da annabi Musa ya bayyana ya fara wa'azi sai kai motion din majalisa ko sai ƴan majalisa suka ce a kyale shi ka a kashe shi saboda haka da yaga cewa ana nema a rinjaya sai ya fito yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad haina cewa zaruri aqatul Musa walida'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad yana cewa ku kyale ni in kashe Musa ku kyale ni ma'ana ku jefa min ƙuri'a ku goyi bayana kuma Allah ya gaya mana ya haudiro yayi campaign ya ja hankalin ƴan majalisa duka sun goyi bayansa akan barna yace alaysa li mulku misra kun ji daya wa hadhihi al anharu tajri min tahti kun ji biyu yace afala tubsirun kun ji uku am ana khairun sai yace min hadha alladhi huwa mahinu wa anna Musa ne mahinu ni nafi alheri ko wannan wulakantaccen wala yakadu yubin ba ma ya iya yin bayani ba kwararre bane ba shi da gogewa ba shi da ilimin sanin rayuwa falaula ulki alaihi asuratun min zahabin dan me ba a dora masa kambun sarauta aka ba au jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin ko mala'iku su riko shi ba idan Allah ne ya turo shi ya kamata a ce mala'iku sun take masa baya da waɗannan kalmomi da wannan campaign sai Allah ce fastakhaffa qaumahu fastakhaffa kawai sai rinjaye su gaba da fabe fa ata'uhu duk sai suka bi fir'auna innahum kanu qauman Allah ce dama mutane ne fasikai sai Allah ta'ala ce falam ma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in da suka fusata mu suka bata mana rai Allah ce sai na tinkare su gaba daya na dammara su a cikin ruwa gaba daya ba wanda ya sha saboda haka yasumuna kun su al'azab yuzabbihuna abna'akum suna yanka muku yaya wa yastahayuna nisa'akum suna barin mata kalman barin mata ko a ce yastahayun ba suna raya su ba dan mai rayawa Allah ne idan ba kashe ka ba aka baka kun ga wannan zai nuna mata za su yi yawa a cikin banu Isra'il to wannan yana daga cikin barnar da ta faru kisa yake cewa ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Isra'il kanat fil nisa saboda an dan mata sun yi yawa a cikin al'umma ta banu Isra'il saboda fir'auna di ya kashe mazar to matan nan sai ya zama wasu ba su da aikin yi wasu ba su da sana'a wasu ba su da mai taimakon su ita kuma mace kamar sanda take ita sanda in ka ganta a tsaye to kafa ta akai ko jingire ta akai amma da ka sake ta me za ta yi faduwa za ta yi shi yasa mace tana takama ne ko dai da babanta ko da mijinta ko da ƴaƴanta a hali ukun nan ne za ta yi takama ta ce ni ƴan wane ce to wannan baban nata shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya biya mata kuɗin makaranta ya dauki nauyin rayuwarta kuma annabi yayi alƙawari ga duk wanda ya rike yassa mace yayi mata gata yayi mata tarbiya yayi mata aure ba shi da sakamakon da ya wuce gidan aljanna daka albushurunku wadanda ake haifa muku ƴaƴa mata kada mutum ransa ya baci ko ya shiga damuwa ya ce an haifa min ƴaƴa mata to kun ji tarbiyyar mata yana da wahala amma fa sakamakon sa gidan aljanna ne saboda in ka haifi ƴa mace tun daga haihuwarta ka fara aiki na farko duk sanda kake mata duk ilimin da ka bata duk tarbiyyar da ka bata duk irin yadda ka kai ga kula da ita so kake wani ya sallama ka dauka ka bashi to waye zai zo ya sallama waye mutumin kirki ne wanda zai rike maka ita ko mutumin banza ne wanda zaka bashi amana yayi mata duka ya wulakanta ta ya koro maka ita da ciki ko da goyo kaga sai kai wannan tunanin sannan zata fita waje zata tafi makarantar primary school zata je secondary school babba da karama wata kila zata tafi jami'a a wannan lokacin akwai samari iri da na kirki da ba na kirki ba duk a tsorace kake da wa zata hadu ya sace mata zuciya wata za ta iya haduwa da wani kangararre duk tarbiyyar nan da ka bata da kulawa da ita in ta hadu da wani kangararre sai ya juya mata tunani sai ka ga an zo aure kuna fada da ita ta zabo kangararre wanda bai da sana'a da aikin yi amma ya gaya mata kalmomi masu dadi ya sace zuciyarta kai kuma babanta kana gaga mutumin kirki ka samu kuma ta ce baba bana so in ka matsa ta ce za ka yi mata auren dole kuma an hana to kaga sai kai a hankali to shi yasa ake so in ka auro mace kai ma ka girma mata dan yar wani ce yadda kake so in yarka ta tafi gidan wani a mutunta ta kai ma an baka yar wani ka mutunta ta ka girma mata ka darashta ta to in ta yi aure kuma in an yi sa'a an samu mijin kirki sai ya tsaya kullan mata da haƙoƙinta guda goma na ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta magani asibiti ilimi gida haƙin aure da mutunta ta da darashta ta in ka samu na kirki sai ya wannan daidai gwargwadon sa in kuma ka samu wanda ba na kirki ba to sai kaga ka aurar da yar amma cin ma har yanzu yana kanka shan ta har yanzu yana kanka wahalar ta duk tana nan a kanka wani ma fa ta yake wa yar ki zauna kawai ni zan dinga baki komai to da san ta da gida ma wani tashin hankali ne ga kuma yara an fara tarawa shi yasa ake so a nutsu a lokacin da za a aurar da yarinya don kuma ta tsufa kai kuma miji da kake ciyar da matarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lomar da matarka tai duk man da ta shafa duk sabulin da ta yi wanka duk wani abu da ake kira infaki in kai wa matarka akwai mala'ikan da Allah ya aje yana rubuta maka lada da haka ba wahala bane wannan duk wahala da muke sha na kai abinci gida kai kaya gida duk ba asara bane akwai mala'ikan da yake rubuta wannan a matsayin lada to in kuma ta tsufa ta haife ka ta tsufa har yanzu dai sunan ta mace amma kuma uwa ce to kuma in kana son shiga aljanna sai ka kyautata mata kun ga she mace ba wanda ya fi ta samun daraja da kulawa a musulunci kamar mace ba wanda ya samu kulawa da darajarta kamar mace domin ba a batta cikin wahala ba ko ba a batta a wulakance ba kuma an bata kariya ta yadda duk zata mutuntu to da Fir'auna shi ya fara wulakanta mata ta hanyar raba su da mazajen su ya kashe musu iyaye ya kashe musu ƴan uwa ya bar su azube to tunda an bar su azube kaga dole su nema kansu ne mafita mafitan mace kuma menene wasu shiga karuwanci wasu shiga aikin karfi inda zasu wulakanta irin wasu ayyuka da kaga mata suna yi wallahi ba irin su da su ya dace ba ni kawai ina ga mace aiki biyu yafi dacewa da ita aikin koyarwa da aikin lafiya aikin lafiya musamman bangarori daban-daban na mata amma ta zama sakatariyar wani a office tana sha jambaki ta sa jagila tana murguda baki da duwawu wannan ba aiki bane tsakani da Allah wannan ba aiki bane a ce matar kace sakatariyar wani a office kuma sakatariya sai dako galleliya sai ta sha kwalliya sai ta yi tsafta sai ta dinga yi wa duk bakon da ya sauka murmushi domin so ake ta zama a reception tana karban baki to kaga dole za a samu problem ko matar kace to amma in malama asibiti ce kullun tana cikin kula da musamman bangaren mata da yara likitan mata da likitan yara muna so mata su yawa a gurin ko da azumin nan wata ta bugo min waya tace ta je asibiti kuma ciwo gare ta a gaba sai da likitan ya sa mata hannu a gaba kai wannan abu da tawaye ji kamar wato an wani cire min wani abu kuma azumin ta ya kare ko bai kare ba to kaga da likitan mace ai ba za a buƙaci namiji ya je ya saka hannunsa ko ya sa safa ko bai sa ba ya sa hannunsa a gaban farjin mace kuma in ba ta da lafiyan dole ai haka in shine maganin kaga rashin mata ne ƙwararru a wannan fannin ya jawo mana wulakancin ko arna ko kuma maza su dinga taba jikin matan mu kuma dole a je asibiti dole a nemi magani in kuma ba mata dole ne maza su dinga taba maka mace kun ga tilashin mu tilasta wallahi ko rigunan mu sai ƴaƴan mu su yi karatu shine darajar mu ko rigarka ka siyar ka biya danka kuɗin makaranta domin ku kai karatu waɗannan masu bawa ƴaƴan su miliyoyin kuɗi na banza na wofi ƙara ka kashe ma danka kuɗi yayin karatu da ka ban masa kuɗin ya zo ya kashe su a banza a wofi sarakunan da can sarki sai ya ɗauko malamai kamar 10 kowane malami ƙwararre akan wani fanni su ba su makudan kuɗi ya ce ku ƙera mun dana duk abin da kuka san ana bukata na ilimi da tarbiyya da ladabi ku cusa mar dan zai zama shugaba ne kai zama maganganunsa su zama shirme ko aikansa su zama shirme haka suke wa yaransu tarbiyya sai kaga an gina mutum ku malaman da za ku zo ku karatu a gurin sa ma fi ku sanin karatu kawai saurara muku yake tunda shi mulki yake amma ka duba irin jihadi da Sheikh Usman da Sheikh Muhammad Bello da Sheikh Abdullahi na Gondu suka yi wajen kafa musulunci a kasar nan amma duk zuriyar su gabaki ɗaya a masarautun nan har yanzu su haifar da malami guda ɗaya ba daga sojoji sai ƴan sanda sai likitoci sai ƴan kaza sai ƴan bani na iya sai ƴan kankamba sai ƴan waye a ce Sheikh Usman Dan Boduwa har yanzu a cikin sarautar gidan ba wani rikakken malami guda ɗaya da suka haifa a gidan abin kunya ne wannan a ce a cikin sarauta jinin Sheikh Usman Dan Boduwa har yanzu ba wani rikakken malami marubuci sananne wanda yake wa musulunci hidima saboda haka wannan shi yake kashe gida kowa sai dai gina ƴaƴansa duniya saboda haka asalin abin wannan ne ma ya zubar da mutunci da sarautar gargajiya aka ma sikira ɗaya da za a saka a constitution aka kisawa wanda aka sarakuna sai dai a kira su na gargajiya ai ado da su ai kwalliya da su ai kada kada ai raye raye da su alhalin duk waɗannan abubuwan da kake gani asalin su addini ne, asalin su musulunci ne. Kowace kofar fada in ka je zaka tarar da masallaci, zaka tarar da fada, zaka tarar da kotu, zaka tarar da gidan wakafi. Me yake nuna maka wannan? Shari'a da addini. Sai da aka sarakuna ne ina ba su shawara, wallahi su rike addini da kyau, su fita harkokin siyasa da rigingimin jama'a, ku tsaya ku taya addini hidima. Wasu kuma suna yi kamar naku na Gombe, ina ga yana kokari wajen islamiyoyi da makarar. Wannan zaka tsaya an siyasan nan ka kyale su bugaggu ne, mu ne maganin su. Ku cire ku za su yi, amma mu wa zai cire mutum ne ba shi na damu ba. Amma malami in ya tsaya kan gaskiya kamar da malami ya faɗa ce ku malamai ku za ku faɗi gaskiya, dan ba wanda ya naɗa ku amalanta balle ya cire ku. Shi ko sarki in ya shiga wannan harkar to sai a ce ya cire wannan. Ko ba abin da za a yi. Akwai wani sarki da ya taɓa zuwa wani taro ya faɗi maganganu aka yi kabbara, yana komawa gida aka ce kawura wani. Shikenan. To saboda haka ku rike addini, wallahi sai ku yi daraja. Mu mu girmama ku, al'umma ku ta girmama ku, su ma 'yan siyasan tsoron ku za su dinga ji. Tunda sun san al'umma suna tare da ku, in mutum ya taɓa ku ya ce ya kwance rawanin, mu sai mu ce mun mayar. Sai ga mutum ya yi daraja. Amma in ka taɓa kaƙi kadar Allah, ka bar musulunci, ka shiga shirme da shiririta, rawaninka sai ya zama kamar tsumman kan karuwa, ba shi da wani daraja. Sai a tuje shi duk sanda ake so a tuje. Saboda haka kun ga Fir'auna duk da mulkin da yake da shi, amma Allah ya yanke masa baya saboda faɗa da gaskiya da rashin binta. Daka Allah ya ce fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kure, Allah ya yafe mana. Malam, na farka saura minti uku alfijir ya kito, ya keto, sai na yi sahur a gurguje, ina gamawa ana kiran sallah. Ya matsayin azumi na ba komai. Malam, yaya ake wankan janaba da jinin al'ada? Wankan janaba yadda ake wankan janaba ne bai iya ba? Ai ɗaya ne shine, dai wanka ka zo ka saka botiki ko buta a gabanka, ka wanke hannunka sau uku, ka wanke gabanka sau uku, ka sake wanke hannunka sau uku, ka kurkure bakinka, ka shaka ruwa, ka face, ka wanke fuskarka da tsawanta da fadinta, ka wanke hannayenka zuwa idan sau idan kafa, sannan ka shafi kanka, ka shafi fatun kunnuwa, ka wanke kanka sau uku, ka wanke bangaren jikinka na dama da na hagu, ka zuba ruwa a jikinka gaba ɗaya ko ina ruwa ya taba. Shikenan sai ka je kai sallah. Malam, in na dauko alqur'ani zan karanta sai in ji raina ya baci. Shedan ne. Kaga amma ka dauko Facebook ko WhatsApp ko zakai sai kaga nan kuma baka jin wani abu. Shedan ne, yake shi da karfi, ci gaba da yi. Ko ranka ya baci karanta, shedan ne yake so ya raba ka da qur'ani, ya cusa maka wani abu daban. Malam, ina azumi sai wani kwaro ya wuce har makogaro na, yaya matsayin azumi na? Azumin ka yana nan garau. Malam, ko akwai zakka a kan riɗi kwarai kuwa, sai a auna shi tiya 300 a fitar da tiya 30. Malam, ina aiki da wani kamfani, muna sayar da kayayyaki daban-daban. To yanzu na ga sun fara sayar da giya, amma ba a bangaren da nake ba. Ko ya halatta in ci gaba da aikin a bangaren in dai ba sarrafa giya suke ba, kamar irin katon mall din nan. Zaka samu can bangaren handset, can bangaren kayan electronic, can bangaren abinci, can bangaren kayan abin sha. To sai kai ba za ka yi aiki da su a bangaren giyan ba, sai kai a wani bangaren. Amma in su suke yin giyar, kamfanin giya ne, to anan ne zaka zama tsinanne in kai aiki da su. Malam, ya matsayin amfani da inhaler saboda ina da ciwon asma? Ba laifi, Sheikh Usaimin ya fatawa sakamakon tambayan wasu likitoci da ya a Saudiya. Suka ce hanyar iska take bi kuma take budewa, da haka ba ciki take shiga ta zama abinci ba. To da haka yace to ba ta karya azumi. Malam, ya matsayin to shine to ranar Lahadi tafiyar gobe babu, an janye wa'azin da za a yi gobe na garin Bajoga, sai GB za a ce wani gari wai Kalcingi. Ina da Kalcingi? Daidai ina ne? Kamar ina ok, an wuce don ba a ma shiga ma abin nan ba ko? To an wuce makarantar Doma din nan? To shi kenan, ranar Lahadi za a je garin, an ce kudin mota 250 zuwa da dawa, kuma za a tashi karfe 9 a wannan masallacin. sai ku kokari ku fito kudin ne dai matsala amma kuna zuwa inda muka ce wanda suke da hali sai su dinga biya wa su ko yanzu wannan 250 mutum ya kawo 2500 za iya kai mutum 10 kada da hali ba za ka iya zuwa ba sai ka ce to na dauki nauyin motoci 5 ko motoci 6 ko 10 su zo a cika su aje kai sai ka samu ladan tura masu jin masu wa'azin kai kuma sai ka samu ladan kudin da ka bayar kai kuma sai ka samu ladan zuwa wa'azin da amfanuwar da zaka in kaje kuma na ga akwai zumunta ma zaga da muke zaka ga yanayin gari da al'umma da ƙasa da sauransu Hajiya Hawwa Baba Ahmad ta dinka wa dukkan marayun gidan marayu kayan sallah ta kuma je ta yi bude baki tare da marayun amma Allah ya saka wa Hajiya Hawwa Baba Ahmad da alkhairi haka muke so kun ga bayan ta dinka musu kaya dukkan su maza da mata kuma sai ta je ta yi abinci ta zauna suka ci abinci tare da su to wannan zai ba ma yaran wani jin dadi a ransu yanzu a ce irin gwamnonin nan namu da ƴan majalisa da ƴan siyasa da waye a ce gwamna ya je kurkuku ya ci abinci da su ya je gidan marayu ci abinci da su za su ji dadi a ransu su turan da muke koyi da su suna irin waɗannan ayyukan suna yi za ka gansu a cikin talaka ana abu tare da su na'am ko ɗan majalisa zai zagin su kuke yi ku ba kwa gida manya ne da mutum babba ya shigo cikin ku mai kwanku girmama shi ku mutunta shi yazo sai kuma a dinga ko a jefe shi ko a zage shi ko kaza to ya za su shigo cikin ku dole sai da bindigogi da tiyagas tunda kun zama kangararru amma za ku mutunta su me zai sa su shigo cikin ba zai sa su zo cikin ku ba a 2500 daga ƴan sahun gaba bangaren kudu sahun gaba bangaren kudu ina kenan can sahun gaba bangaren kudu daga nan ko daga can baya tun daga ƴan social media din nan banda su saboda na san addu'a daga ina za ta tsaya ok na baya ko to ba sahun gaba kenan ba sai ku cire sahun nan gaba ku ce daga sahun baya zuwa can baya to addu'a kuna ga ƴan musu a hada da su ko ko iya ku din suraka dinnan a banda a wanda suka bada sadaka a ba marayu addu'a nan su kade za a ba dan haka ƴan nan bangaren gaba ɗaya muna tawassuli da sunan Allah Allah biya musu bukatun su duka na alheri anda ku ko ku kawo na ku gobe bana 1000 daga wani bawan Allah ya Allah ya biya masa bukatun sa ya kuma baiwa baban sa lafiya to Allah ba shi lafiya 200 daga wata ƴar uwa Allah ya bata miji na gari mai wadata 200 daga wani dan uwa mai wadata kudi ko kome daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya bashi gida na kansa idan ma ai ba auren mutum sai yana da sana'a da aikin yi ko da abin da zai dauki nauyin matar daga wata ƴar uwa tace shekarunta 7 da suka wuce aurenta ya mutu gashi har har za ta kammala karatunta na jami'a university tace tana roƙo ai mata addu'a Allah ya bata miji na gari to bazawara ce mai digiri wannan sai a duba da kyau ko na'am bazawara mai digiri ai ba daidai take da bazawara mara digiri ba ko 200 daga wata ƴar uwa Allah ya shiryar da kannanta ita kuma Allah ya sa ta ci jarabawa 2500 daga wata ƴar uwa ai mata addu'a Allah ya yi mata abin da yake damunta da ƴaƴanta 200 daga malami makanike ne nayi alƙawarin duk abin da ya faru na motar da'awa na gyara zan yi a kyauta na bada lambar wayata ga majalisar da'awa to Allah ya saka ma da alheri Allah kuma ya karbi wannan kokari naka dari to haka ake so in ga yace motar da'awa ta tsaya kira shi a siyo kayan aiki shi zai gyara kyauta wannan aiki ne babba kuma bai sa rana ba ce zuwa shekara ɗaya ko zuwa wata ɗaya ba daga wani dan uwa Allah ya biya masa bukatunsa 700 daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa 500 shi ma daga wani dan uwa shi ma yace ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa to duka dai na tawassalu ila Allah bi asma'il husna wa sifatil ula Allah ya biya kowa bukatunsa ta alheri Allah ya raba mu da abin da zai cutar da mu wannan kasa ta mu Allah ya mata albarka masifu da fitintinu Allah ya gyara mana su shugaba Muhammadu Buhari Allah ya bashi lafiya ya dawo da shi kasar ne ya ci gaba da mulki ci gaba da shugabanci a ci gaba da gyara tattalin arziki da tsaro kuma da karbo kudi a hannun azzalimai Allah subhanahu wataala ya ce baki addinin mu ya ba mu zaman lafiya ya kawo mana da masifu na zahiri da na batini subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk